أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين هكا نيمان سلم تأدين مسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى قوديا أئرن نئموم ديمنا يا قارة مو أولنا مجلسي من البركة مجلس دكي مسلات الحمد لله حبيكم الله ويسلم يا قارة مو أولنا مجلسي من البركة وندكي مسلات الإحسان Muhammad Muhammad Ibnu Hotora GRA a Kanan Dabo. A wannan yammaci na ranar Laraba, wanda ya kama 8 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine ya zo daidai da 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 8 ga watan Ramadan, amma fa sai mun waiwaya shekara ta 578 daga hijira, ɗaya daga cikin fitattun musulmi, likita gogagge a fannin tiyata, Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rasuwa. Wannan likita musulmi yana ɗaya daga cikin likitocin da ake lissafa su a duniya waɗanda suka ƙware wurin yi wa ɗan adam tiyata, ko a yi fiɗa, ko a yanka, ko a ɗinke, wanda lalle umma baka ce shi ne wanda ya fi kowane likita ƙwarewa ba a wannan fannin, to hakika yana ɗaya daga cikin fitattun likitoci wanda su da kansu Turawa suke masa kirari da jagoran yi wa ɗan adam fiɗa ko tiyata. Wannan likita shi ne Abul Qasim Khalaf bin Abbas al-Zahrawi al-Andalusi, wanda a littattafan Turawa da wajen waɗanda ba Larabawa ba, musamman Turawan yamma, suna kiransa da Abul Qasim, wanda ya goge a wannan fanni, kuma shi ne likita na farko wanda duniya ta sani, wanda ya fara ƙirƙiro wuƙaƙe da askoki da almakasai da ake amfani da su yau a asibiti a wurin tiyata. In ka ga wata aska da ake tiyata ko wani almakashi, tun Turawa suna kogon dutse, to Abul Qasim al-Zahrawi shi ne farkon wanda ya fara ƙirƙiro irin waɗannan tools waɗanda ake amfani da su yayin tiyata. Masana suka ce wannan likita musulmi ya ƙirƙiro nau'ika sama da 200 na aska ko almakashi wanda ake tiyata da shi. Kamar a gefe guda kuma, wannan kasurgumin likita musulmi shi ne ya ƙirƙiro da tushen ƙa'idoji na tiyata. Duk abin da za a yi yau a ilimin tiyata, to ana samowa ne daga fikirarsa, shi ne wanda ya fara ƙirƙiro wannan. Har ma shi ne a tarihin ɗan adam mutumin da ya fara ƙoƙarin ya yi ɗinki idan mace tana zubar da jini, ko wani wuri a jikin mutum yana zubar da jini shine dan adam na farko da ya fara kokarin ya dinke wannan kafa ko ya hana wannan zubar jini wanda sai ya kirkiro wasu irin auduga ko bandeji wanda dai yau duk a wurin sa aka kwaikwaya shi sa lalle hakika Abul Qasim Al-Zahrawi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci waɗanda suka yanke wa ilimin kimiyya cibiya amma abun ban haushi da yawa yau ƴaƴanmu musulmi ko waɗanda suke karantar bangaren lafiya ba su san wane ne Abul Qasim Al-Zahrawi ba a daidai lokacin da turawa da dama tun a Middle Age Al-Qurunul Wusta aka san irin gudunmowar da wannan babban likita musulmi ya gabatar lalle hakika Imam Zahrawi ba za ka iya nuna wani wanda za ka kwatanta shi da shi a fanninsa ba shi yasa yana ɗaya daga cikin manyan likitoci masu tiyata wanda ɗan adam yake takama da shi kuma duk wani abu na turawa da kin gaskiyarsu da yanda suke boye abubuwan da musulmi suka gabato wa duniya na ci gaban technology ka san yanzu in kana karanta history kana karanta tarihi ana nunawa yawancin abin da gudunmowar da musulmi suka bayar ba gudunmowa bace sun fi kwarzanta mutanansu amma da zaka koma a tarihin dan adam gaba daya farkon wanda ya fara operation musulmi ne farkon wanda ya fara kirkiro aska ko almakashin tiyata musulmi ne farkon wanda ya fara kirkiro magunguna a hada su a yi su kamar siga tablet da yau muke gani musulmi ne farkon wanda ya fara yin tiyata ta mata ko a yi musu wata ƴar karamar tiyata yayin haihuwa musulmi ne duk zaka koma ka tarar da wannan amma da yake ba mu ne muka rubuta history ba ba mu ne muke da kundin tsatsuba ba ba mu ne muke da encyclopedias ba zaka samu cewa ba a kwarzanta abin da musulmi suka yi sai a dauki abin da wani wanda ba musulmi ba musamman waɗanda suke ma addinin ma bai dame su ba al misali anti-shine yana ɗaya daga cikin kasuwar gumin da shi ne fara kirkiro makamin nukiliya a kashe mutane a kashe ƴan adam amma kullun turawa in sun tashi kwarzanta jirki bayan bayan ba alkhairi ya kawo wa duniya ba amma al misali irin su Abul Qasim Az-Zahrawi da irin su Abbas bin Firnas ba za ka ji ana kwarzanta abin da suka yi ba sai dai wannan ko sun ki lalle hakika idan rana ta fito tafin hannu baya toshe ta kisa ya bar wa duniya wani katon littafi wanda duk wannan tunanin da ya zo da shi sai da ya yi shi a rubuce ya bar wata encyclopedia ta likitanci babba wanda ya kira littafin At-Tasrifu Liman Ajaza Ani Ta'alifi haka ya kira shi tasrifi ga wanda ya gajiya wajen wallafa wanda wannan littafin wata mausu'a ce babba kundi ne babba wanda ya tattare abubuwa kuma a tarihin ɗan adam na likitanci ba a taɓa littafi wanda ya tattare abubuwa na likitanci kamar wannan littafi na At-Tasrifu Liman Ajaza Ani Ta'alifi ba na babban malami Abul Qasim Az-Zahrawi wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai na Larabawa domin ya kasance Balarabe ne kuma kana jin sunansa Az-Zahrawi saboda ya rayu a birnin Zahara da ke Andalus lokacin da Abdurrahman An-Nasir ya kirkiro birnin Zahara to a wannan wurin ya taso saboda Andalus a wancan lokacin cibiya ce ta ilimi ai mun ji maganar da Joseph Loban yayi yace lokacin da talaka Andalus wanda ba kowa ba gama garin mutum ya iya rubuta sunansa ya iya rubuta wasiƙa kai zai iya yi mama waka a rubuce yace amma da zaka koma manya-manyan sarakunan turai sarakunan su ba wai talakan su ba basu iya rubuta sunan su ba saboda jahilci lokacin musulmin sune masu ilimi shi yasa zaka ga cewa Abul Qasim Az-Zahrawi a Andalus ya taso saboda cibiya ce ta ainihin ilimi, wanda wannan littafin nasa At-Tasrif liman ajaza an at-ta'lif ya kasabta shi zuwa gida uku, wanda ya kunshi babuka uku. Sai yace kashi na farko sai yayi shi kawai akan cututtuka da kuma yanda za a yi binciken cututtukan kuma a bada magani, a gane alamomin cuta, cuta kaza ita ce kaza, alamomin ta kaza ne, ga kuma yanda za a dauki matakinta, abin da yake nan a babi na farko. Babi na biyu kuma sai yayi bayani akan magunguna, sai ya koma pharmacy da yanda ake bada allurai, ta yanda ya kadaice wata makala wacce ake bayani yanda ake test in za a yi wa mutum a gane wace irin cuta ce take damun sa. Shi ne fara zuwa da wannan fikiran, wanda yau ake dora in kana malaria sai an yi test an gani, in kana da HIV sai an yi test an gani, in kana da ciwon suga sai an yi test an tabbatar. Duk shi ne fara bude wa dan aran cewa akwai al-makayil wal-maqayis, haka ya kira wannan babu, akwai wasu ka'idoji da ma'aunai da ake test a gane cututtuka. Sannan ya yi wata makala dai a wannan babin, wanda kawai yake bayani akan tagziya, shine dietitian, abin da ya shafi diet, abincin da mutum zai ci, in ka ci kaza akwai protein a ciki zai kara ma lafiya, in ka ci kaza. Duk shi ne ya fara zuwa da wannan kafin yau ka ji Turawa sun zo da waɗannan abubuwan. Sannan wata makala kawai sai ta domin make up, yanda za a yi kwalliya, yanda za a gyara fata, yanda mutum zai kyau, yanda zai gyara gashi, yanda zai kaza. Duk Abul Qasim Az-Zahrawi ya yi wannan abubuwa, wanda ka san wannan ba karamin abu ba ne na wannan, kuma ka ji a ƙarni na shida ya rasu. Yau shekara 800 da mutuwarsa, shekara 800 da mutuwarsa, amma ya yi abin da har yau duniya take takama da shi, wanda lalle hakika Abul Qasim Az-Zahrawi a bangare na uku na wannan littafi nasa sai ya kebance shi kawai na tiyata ne. Ya za a yi a yanka jikin dan adam, ya za a yi a yi fiɗa, ya za a yi faɗi fannonin yanda, domin dama nan ne bangaren da ya fi gogewa. Shi yasa saboda kasaitar wannan littafi na At-Tasrif liman ajaza an at-ta'lif an fassara shi izuwa manya-manyan yaren duniya, ba kuma karo kashi ɗaya ba, an yi first edition, second edition, third edition, haka aka dinga fassara littafinsa zuwa yare daban-daban, ɗaba'a ta ɗaya, ɗaba'a ta biyu, ɗaba'a ta uku, wanda ƙarshen bugawar da aka yi, last bugawa shi ne 1908, an buga shi wanda shi ne ƙarshen ɗaba'arsa, wanda kuma dukkanin makarantu na likitanci da suke Turai da kuma ɓangaren Asiya a wancan lokacin da littafin suke takama, kuma har yanzu akwai kusan kwafi 40 makaɗuɗa wanda suke manuscript, wanda yake a rubuce na wannan mawsu'a ta wannan malami. 'Yan pharmacy ɗinmu sun san Abul Qasim kuwa, likitocinmu sun san Abul Qasim, sun san cewa musulmi ne ya fara fitar da wannan, kuma ko yau za ka yi googling za ka ga an buga ma shi, an ce ya kirkiri saboda sama da na'ura 200, ka san ko ba karamin malami ba ne. Dama an ce wa khairu shahadati shahadatul aduwi, mafi alkhairin shaida shine maƙiyinka ya ba da shaida a kanka. Shi yasa wani malami ko likita ɗan ƙasar Faransa ya bibiyi littattafan Abul Qasim Az-Zahrawi ya yi satar amsa, sai aka ɗauka iliminsa ne, ya yi nazari sosai. Wannan masanin shi ne Guy de Chauliac, wanda ya rasu a 1363 ta miladiya, wanda yadda aka kalli littafinsa na shi Guy de Chauliac sai aka ga ya yi references, ya kafa hujja da maganganun Abul Qasim Az-Zahrawi da tunanin Abul Qasim Az-Zahrawi da ideoyin Abul Qasim Az-Zahrawi sama da su 200 a cikin littafin nasa. Haka nan wani masani da ake cire shi Paye, wanda shi ma ya yi irin abin da wannan Gaidi Chaulek ya yi, ta yanda har shi wannan Paye ɗin da yake ɗan ciwa-ciwa ne, sai ya danganta wasu abubuwa da yawa da Abul Qasim Az-Zahrawi ne ya fara ƙirƙirowa, ya ce shi ne ya yi. Shi ne ya ƙirƙiro irin waɗannan abubuwa, har ma ya dinga dangantawa cewa shi ne farkon wannan. Wannan ne ya sa wani masanin tarihi da ake tare shi Max Myhoff yake faɗa a cikin tasawuf Turasul Islam, yace inna mu'allafatiz zahrawi al-jarahiyya, lalle haƙiƙa littattafan az-zahrawi na tiyata, wada'at usasal jaraha fi uraba wal alam, yace ta sanya tushen ilimi na tiyata a nahiyar Turai da kuma duniya. Shi yasa wayannan malaman Turai suka dinga ɗauko ideas, har wasu ma suna nuna cewa su suka yi. Wani masani wanda ya goge a wurin sanin likitanci na ƙashi da kuma ɓangarorin jikin ɗan adam, wanda yake ya ƙware a ɓangaren orthopedic, wanda ake da shi Haylar, yana cewa kanat kutubu Abul Qasim, lalle littattafan Abul Qasim sun kasance al-masdarul am, yace tushe makoma, tushe references, tushen makoma general, allazi istasqa minhu jami'u man zahara min al-jarahi, wace daga nan ne dukkan wanda ya fice a bangaren tiyata ya dinga kebo ilimi, yana kwaso fa'ida ba'adal karnin rabi'a ashara, ce bayan karni na 14. Sai shi wancan mai adalin Joseph Lauban da nake yin gaya muku yana yin adalci, sai ce asharul jarrahi al-arab Abul Qasim al-Zahrawi, mafi shaharar masu tiyata Larabawa wanda suka amsa sunansu Larabawa shine Abul Qasim al-Zahrawi. Sannan ya zo a British Encyclopedia Da'iratul Ma'arif al-Birtaniya, ya zo cewa lalle haƙiƙa Abul Qasim shine mafi shaharar duk wani wanda ya wallafe-wallafe abin da ya danganci ilimi na tiyata a wajen Larabawa musulmi, kuma shine wanda ya fara alaƙanta yadda za a ƙulla jijiya, a haɗa jijiya domin a hana jini ya dinga zuba. Daga cikin irin abubuwan da Abul Qasim Az-Zahrawi ya yi ya kawo duniya, wanda ya sa duniya ba za ta manta da shi ba, na ɗaya shi ne farkon wanda ya fara sharhi cikakke da bayani gamsashe dangane da zubar jini, wanda suke ce da shi hemophilia, wanda wannan cuta ce wanda take da hatsari ga ɗan adam. Ya yi sharhin yadda cutar take da yadda ake ɗaukanta da yadda kuma ake gadon wannan cuta. Na biyu, Abul Qasim Az-Zahrawi shi ne ya ƙaro wasu aidiyoyi a fannin likitanci, musamman ilimi na likitanci na haƙori, ta yadda ya kawo wannan ɓangare na likitanci ya fitar da wani fasali cikakke a littafinsa, ya yi sharhi ta yadda za a cire haƙori cikin sauƙi ba tare da an sha wahala ba. Shi ne kafin a fara yi allura ta kashe zafi ya fara tunanin menene zai hana mutum ya ji zafi idan an tashi cire masa ainihin haƙori, kuma shi ne ya zo da hanyoyin tsaftace haƙori da maganin karyewar dazashi da cinyewar dazashi da karyewar haƙori, har ma ya fice a wurin ƙarawa haƙori ƙarfi ta yadda ya samar da wasu irin audugogi da wasu a zarruka na gwal da azurfa, yadda za a yi mutum artificial haƙori. Kafin ɗan adam ya fara karo a yi mutum haƙorin roba, Abul Qasim Az-Zahrawi ne ya fara ƙirƙiro wannan, kamar yadda ake haƙorin maka, kaga akwai jan haƙori, akwai farin haƙori. Na uku, shi ne farkon wanda ya fara yin wata na'ura ko wani abu na musamman wanda za a iya sa wa mutum a hancinsa domin aje a yanke wani abu da ke alaƙa da harshensa, wanda yake hana magana, wanda yake sa mutum ko ina ko wani abu, shi ya ƙirƙiro da cewa abu ta hanci, a kawo ta kafa da za a iya yi mutum maganin matsala shi ne fara kirkiro wannan fasahar kuma yi bayani cikakke har ma ya sanya hotuna waɗanda za a iya yin wannan aiki da alama cewa a kaza shi ne fara irin waɗannan abubuwa sannan shi ne mutumin da ya fara zuwa da magunguna na zubar da jini lokacin da ainihin ɗan adam ya fuskanci kansa wajen da za a yi masa tiyata a haƙori wanda wannan ne ya sa wani masani ɗan ƙasar Amerika masanin tarihi na likitan haƙori da ake ji da shi Abusail ya ce lalle haƙiƙa Zahrawi yana ɗaya daga cikin shaharar likitocin haƙori da kuma abin da ya danta da shi a ƙarni na 20 haka ya faɗa to kaga likitan haƙori ne a gefe guda na hudu Imam Az-Zahrawi shi ne ya rubuta akan yi wa mata tiyata cewa ya yi rubutu akan raunukan mata da abin da ya shafi gynecology sai da ya rubuci rubuta masu tarin yawa a wannan wurin har ma yi bayanin yadda ake haihuwa da matsalolin da mata suke fuskanta da yadda ya kamata idan mace tana cikin naƙuda mai tsanani ya za a fuskanta a yi wannan maganin duk fa a wa'ancan shekaru 800 da suka wuce shi ne ya kawo yadda za a cire mahaifa ko kwansan ɗa wanda ya makale da ciki yadda za a yi maganin wannan ko kuma ciki a bayan mahaifa duk ya yi wannan shi ne sai wasu na'urori ko su alat ko su abubuwa dai da za a iya tools kenan wanda za a yi amfani da su idan mace jinjiri ko jariri ya mace mata a ciki to yadda za a yi tiyata ICS irin na wancan lokaci a fito mata da wannan sannan ya riga Dr. Papshir da kusan shekara 900 wanda wannan Dr. Papshir yana daga cikin shaharar likitoci na gynecology to sama da shekara 900 Abul Qasim Al-Zahrawi yi bayanin yadda ake maganin haihuwa da abubuwan da yake damun mata kuma shi ne wanda ya kirkiri wata na'ura ko wani abu da za a iya faɗaɗa bakin mahaifa domin mace ta haihu cikin sauƙi wanda shi ne farkon da ya fara kirkiro da wani abu da za a yi bincike a kan mata wajen awo wanda da shi har yau ake amfani Abul Qasim Az-Zahrawi ne sannan in ka koma abin da ya shafi tiyata kamar yadda muka yi magana lalle haƙiƙa ba a ma magana shi sa turawa suke ce da shi Abul Jaraha shi ne shugaban dukkanin operation shi ne ya kirkiro irin waɗannan abubuwa sama da shekara 700 kafin wani masani da ake ce da shi Kocha ya fice a wannan fannin sannan Zahrawi shi ne ya fara na shida ya kirkiro yanda za a yanke cindo shi ne idan ɗan ya tsaya ƙara a jikin mutum irin da ake ce masa cindo ɗin nan shi ne ya fara kirkiro yadda za a yanke wannan cinda a tarihin ɗan adam sannan ya ƙara wani bincike abinda yadda za a yi wa ido tiyata da yadda za a yi wa kunne tiyata shi ma ya kirkiro abubuwan da za a yi amfani da su ko tools ko wasu wukake ko wasu abubuwa da za a yi amfani da su ga haka sannan ya yi bayani akan yadda za a kubutar da mace idan tana fama da sankarar mama kansa na nono da yake kama mata shi ma nan sai da ya bayani har ma ya tsananta a wurin cewa lalle haƙiƙa yana da kyau a kula da wannan cuta da mata take addabar su kuma shine dai abin da masana suke in ka tsaya za ka yi magana abin da Az-Zahrawi ya yi zan takaita abubuwan yana da yawa shine ya fara kawo catgut wanda ake amfani da shi wurin ainihin in an tashi operation shi ya fara ƙirƙiro da yadda za a yi mutum wanke a ciwo a sa masa bandeji a yi irin waɗannan abubuwa duk shi ne ya ƙirƙiri wannan wanda lalle Abul Qasim Az-Zahrawi ya yi fice shi ne wanda ya kawo wa duniya wannan a ƙarshe abinda ya shi ne ya fara kawo harkar printing a yi photocopy ba wai iya likitanci ya tsaya ba shi ya fara kawo cewa in kana da wannan takardar za a yi amfani da ta koma wannan takardar daban a yi copy a duniya ta ɗan adam shi ne ya fara kawo wannan ta yanda ya fara yanda ake har ya riga wannan ɗan ƙasar Jamus da ake ce da shi Yohana Junet Bridge bayan karnuka da yawa kafin wannan kirkiro Abul Qasim ne ya fara kirkiro wannan shine ya fara wannan ta yanda yi magana a cikin littafin sa ta makala na 28 a cikin littafin sa na At-Tasrif a babi na 3 shine ya fara bayani akan abin da ya shafi wannan har ma yi bayani akan abubuwa da yawa to kira mu anan wannan jarumi namu musulmi akwai irin su da yawa abin duba anan shine yau ya kamata matasan mu da duniya ta musulunci yanda tura suka san irin wannan a dinga kokari ana dirasa akan wannan sannan matasan mu masu karanta fannin kimiya da fasaha su ma su yi koyi da irin wa'annan musulmi wa'anda suka kawo duniya wani abu me yasa sai ka samu mutum ya karanta engineering ya ce ya yi electrical engineering amma in soket ya lalace ba zai iya gyara shi ba me yake faruwa me yasa duk abin da zaka samu mutum ya yi fice a kimiya da fasaha amma an zo abin da yasa experimental issues yanda za a jarraba sai ga mutane ba sa yi to fa akwai wani abu da tura suka yi mana kulli na kada mu dinga creating din abubuwa da kanmu to wannan shine wajibin al'ummar mu duk yanda za a dinga kirkire wai kada ka dauka sai kai boko shine kirkira take da yawa gashi nan zaka ta samu matasa wanda ko bihin ba su sani ba na alif ko abcd amma suna creating din abubuwa kaga sun taci jirgin sama ko sun yi wata karamar mota to irin wannan tunanin ya kamata a gina sharri ne na tura da suka ce a dinga amfani da qualification su kawo lokacin ba qualification din suke dubawa mu kuma karatun mu an lalata shi shi sa qualification baya aiki to yau muna buƙatar mu samar da irin su Abul Qasim Az-Zahrawi kuma ƴan boko mu da suke yawan karatun history su sani cewa history nan da suke karanta da turanci an lalata abubuwa da yawa duk irin waɗannan baka jin labarin su sai sun koma littattafan larabci shi sa ina bada shawara a kowane littafi da ake ce da shi alf min muqtari'atil muslimin abubuwa 1000 na kirkire-kirkiren musulmi wani malami ne tsaye rubutun sa duk sai da ya kawo abubuwa 2000 su hatta da do masallan nan musulmi ne suka fara kirkirowa hatta kyamaran nan musulmi ne suka fara kirkirowa hatta yanda ake rubutun map musulmi ne suka fara kirkirowa duk wani abu zaka gani na turare na kayan kanshi na abinci na gida na waje sai da ya kawo abubuwa 1000 wanda yau muna bukata a dinga fitowa da al'umma cewa musulmi fa ga abin da aka yi saboda masu gazo alfikiri sun gane ba su da irin waɗannan mutanen a turai shine sai suka kirkiro wasu abubuwa na ƙarya mutumin da yayi abin kirki sai a nuna bai abin kirki ba mutumin da yayi abin za a ɗaukaka shi shi yasa da ba su da jarumai mu da muke da su a dinin musulunci da suka tashi wa yaran su cartoon sai suka kirkiri Superman sai suka kirkiri Batman sai suka kirkiri Spider-Man daga baya-bayan nan kuma suka fara kirkiro su Iron Man su waye Man-Man saboda ba su da abin da za su nuna wa yaransu mu kuma yaranmu na musulunci sai shagalatar da su da cartoon na ƙarya na wafi bayan a musulunci akwai jarumai akwai likitoci irin su Abul Qasim Az-Zahrawi wajibi ne ga masu shirya curriculum namu na makarantunmu su dinga fito da irin yanda za a koyar da yara irin waɗannan abubuwa a sanar da al'umma akwai da yawa irin su Abul Qasim Az-Zahrawi akwai irin su Ibn Sina akwai irin su Abubakar Razi akwai irin su Jabir bin Hayyan akwai irin Al-Istirikhi akwai irin Ibn Nafis in na tashi lissafa man su sun fi 100 wanda yau sai ake ɗauka kawai Bature abin da ya zo shine ya kawo duniya technology ko ba haka bane da haka ƙarshe sai mu ce fa rahmatullahi ala Abul Qasim Az-Zahrawi wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi in mun koma ɓangaren tafsiri har ila yau muna nan a cikin suratul nisa'i inda muke bayani akan wannan aya wacce take kunshe da hukunce-hukunce da bayani akan taimama da wanka wato ayan nan ta cikin suratul nisa'i aya ta 37 ko a aya ta 43 afwan aya ta 43 Allah ma zai karanta mana ayar mu dora abin da zamu dora mai Allah yake cewa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
نعم الله سبحانه وتعالى منذ أولاً وأنا آية من البركة ينا أمرني قمومني كده سكسنتي صلى أهال ماهي حسيسن سن أبند سكي فلا سننبا يغا حكا الله يبياني أكر ركسا ديي إدن مؤمني بسسامروا با ko suna halin tafiya za su iya yin taimama. Muna bayanin hukunce-hukuncen wannan aya mai albarka. Yau za mu shiga gaba ta shida. Shine ayar ta halatta a yi taimama in babu ruwa, saboda ko rashin lafiya ko babu ruwa ko kuma halin tafiya, saboda Allah ce wa in kuntum marda. Sannan abin da yake ƙara ƙarfafa wannan wata ayar ma a cikin suratul hajj ta faɗi manufar haka. Allah ya ce wa ma ja'ala alaykum fid-din min harajin, Allah bai sanya muku wahala a cikin addini ba. Haka nan da wata ayar da Allah ya ce wala taqtulu anfusakum a cikin suratul nisa'i, kada ku kashe kawunan. Shi sa sai in mutum zai halaka ko yana cikin wani yanayi saboda yanayin sanyi, to koda janaba ta same shi kada yi wanka sai yi taimama saboda kada ya cutar da kansa. Wanda an rawaito Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da ya ji tsoron zai halaka idan yayi wanka ana tsananin sanyi, sai yayi taimama kuma yayi sallah. Yaje ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarce shi akan cewa dole sai yayi wanka ko dole kuma sai ya maida wannan abin da ya sallata ba. Da haka wannan abin a bayyane yake, ko da mazaunin gida ne in janaba ta kama shi saboda sanyi, ba wai rashin ruwa ba, garuwan duk akwai, saboda sanyi ko kuma a ra'ayin da yawa daga cikin malamai lokaci zai kure masa na fitar sallar azuba, to ya halatta yi taimama a lokacin, ya je ya yi sallah. In ya dawo kuma daga bayan ya dumama ruwan ko sanyin ya kauye, yi wanka kuma ba zai dawo sallar ba, saboda wannan hadisi na Amr ibn al-As. Wanda rashin lafiyar da yake halatta taimama a bisa ingantaccen zance, kamar yadda Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗa, shine rashin lafiyar da mutum yake tsoro zai iya rasa rayuwarsa in yayi wannan wanka ko yayi alwalar da ruwan sanyi, lalle zai iya cutar da kansa, zai iya rasa ransa ko kuma zai iya rasa wani gabbai daga cikin gabban jikinsa ko hannunsa ko kafarsa ko idansa ko wani jinsa. In dai yayi amfani da ruwa zai iya samu, to wannan bai halatta yi wanka ba sai ya taimama, ko kuma yana tsammani ma in yayi taimama ko yi wankan zai tsokano rashin lafiyar. Lafiyar salau ya dan fara shan magani, malaria ta kwanta ko mura ta kwanta, idan ya ce zai wannan wankan zai tsokano zai dawo baya, to anan ma ya halatta yi taimama ko da yana da janaba. Wannan shine hukunci. Sannan tafiyar da ya halatta mutum ya taimama shine doguwar tafiya ko kuma karamar tafiya. In dai ya rasa ruwa ko daga nan ne zai je ainihin lahadin makone, haka karamar tafiya ce, to wannan ya halatta in ya rasa ruwa ya samu wuri ya taimama. Ba wai sai ya zama cewa tafiyar ta kai nisan kilomita 78 kilomitan da ake yi wa sallar kasar ba, a ko nan da ƙarfi in zai je, ko nan da wannan tamburawa, to ka ga ba wani waje ne mai nisa ba, to in ta kama ya rasa ruwan to zai iya taimama, in dai babu ruwan ba wai sai mutum ya yi tafiyar da dole sai ita ce ake yi ba a bisa ra'ayin jamhurin malamai. Amma wasu malaman suka ce a ba a yin taimama sai tafiyar ta kai nisan kilometers ɗin da ake yin ƙasaru, wanda wannan shi ne abin da malamai suka faɗa kaɗan daga cikin malamai, amma jamhur sun ce komai ƙanƙantar tafiya za a yi. Sannan Imamu Malik da Imamu Abu Hanifa da Muhammad, ɗaya daga cikin manya-manyan ɗalibai na Imamu Shafi'i, sun tafi akan cewa taimama ana yin ta ne ko a zaune a gida ko a halin tafiya, ba wai ta taƙaita ba ne ga tafiya, har a gida ma in ta kama ba ruwa, in ta kama da wancan yanayin na tsoron kada mutum in yayi taɓa ruwa ya cutar da shi, duk zai iya yin taimama. Amma Imamu Shafi'i shi a tunaninsa da ra'ayinsa yana ganin cewa wanda yake mazaunin gida to lallai bai kamata ya yi taimama ba, sai dai yana jin tsoron za ta illata shi, domin yana ganin haka wanda wannan shi ne abin da suka faɗa. Don haka dai lallai haƙiƙa malamai sun tafi a kan wannan taimama ta halatta a lokacin da mutum yake zaune a gida, in ya ji tsoron wucewar lokacin sallah, in ya tafi zuwa ruwa sai ya ji tsoron lokacin zai fita, to kaga anan ma zai iya taimama in ya ji tsoron fitar lokaci. Saboda suka ce ai Allah ya ce auja ahadun minkum min alga'idi, ai shi ne wanda yake zaune a gida idan ya rasa ruwa to zai iya taimama. A sunna kuma shi ne hadisin Imamul Bukhari daga Abul Juhaim bin al-Haris al-Ansari, ya gabato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an ce ya gabato ne daga wani wuri da ake ce da shi Bi'iru Jamalin, sai wani mutum ya haɗu da shi sai ya masa sallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dawo masa da sallama ba, har sai da ya je gindin wata katanga, sai ya shafi fuskarsa da hannayensa, ya shafi wannan katangar, ma'ana ya taimama, ya shafi fuskarsa da hannayensa, sannan sai ya dawo da wannan mutumin sallama. Wanda wannan shi ne dalilin da ai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gida yake zaune ba halin tafiya ba, amma lalura ta sa ya taimama. Sannan gaba ta bakwai, shin idan mutum ya yi hadasi yana halarta masa ya taimama a gida? Malamai suka ce ai ya halarta wannan, saboda Allah ya ce auja ahadun minkum al-ga'idi, bi ma'ana idan ɗayanku ya zo daga ga'idi sai ya zama babu ruwa to zai iya yin taimama. To haka nan mai hadasi dai ya wuce magana da nayi, kamar mutumin da yake da janaba idan ya ji tsoron wucewar lokaci zai iya yi. Sannan na takwas, menene aula mastumin nisa'a in kuka shafi mata? Malamai suka ce wannan kinaya ce, alkunya ce game da saduwa da mace, a bisa ra'ayin Imamu Abu Hanifa. Ba wai ana nufin kun taɓa mata ba, ana nufin sai kuka kusanci mata, kuka yi mu'amala auratayya tare da su. Kamar dama Abdullahi bin Abbas ai mun ji wannan, ya ce inna Allah ta'ala hayyin karimun, Allah mai kunya ne, mai karanci ne, baya batsa, Allah ba ɗan iska ba ne, baya batsa a magagarinsa. Shi yasa yake magana sai ce aula mastumun nisa, ba wai shafar yake nufi ba, yana nufin saduwa ta iyali, alkunya ce. Don haka mai janaba zai yi taimama, haka nan wanda ya shafi mace da hannunsa, a ra'ayi na Imamu Abu Hanifa alwalarsa ba ta kare ba. Don mutum ya shafi mace ya yi alwala ko zai taɓa mace, amma ba a malikiya ba, mu a malikiya mun san wannan tun a ƙawaid. Imamu Abu Hanifa ya ce alwalarsa ba ta kare ba, saboda dalilin faɗin Allah, hadisin Darul Qutni, faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sumbata shashin matayensa, yi sumbace su sannan kuma ya tafi zuwa sallah kuma bai alwala ba. Duk da dai a wani ruwaya ta ce wa kana amlakakum li irbihi, shine mafi mallaka ku mutuncinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kamar yanda kuke ba, shi wannan ana magana kan mai azumi ne, shin zai rungumi matarsa ko zai kaza, shi ne tace ai manzala sallallahu alaihi wasallam yana sumbata matayensa, amma ya fi ku mallakan mutuncinsa. shi ba zai iya yin abin da za ku yi ba, shi zai shanye, amma ku ba za ku iya yin abin da zai ba. Shi sa aka ce wannan a tsaya a kan manzala salallahu alaihi wasallam, kada ka je ka ce ai ya halatta, ai hadisi ya tabbata sunna ce kaza kaza. To ta yi bayani ta ce wa kana amlakakum li'irbihi, to manzala yana sumbatan matayensa kuma baya canja walwala. A bisa ra'ayina Imam Abu Hanifa ya kafa hujja da wannan hadisin. Dan haka Imam Ash-Shafi'i yace aula muslimin nisa shine a shafi fatar mace da hannu ko a shafi wani bangaren jikin nata. Dan haka duk wanda ya shafi fatar mace, to shi a ra'ayin Imam Shafi'i alwalarsa ta kare, kuma idan ya rasa ruwa a wannan yanayi gashi ya aula muslimin nisa, a wancan tafsirin kenan yayi aula sai ya shafi matarsa sai alwalarsa ta kare, to shine fa in lam tajidu ma an fatayammamu, in bai samu ruwa ba sai ya taimama. Kaji a wannan fatawar ta Imam Shafi'i. Amma in ya shafe ta ba tare da sha'awa ba, bai ji daɗi ba, to babu alwala a tare da shi, wanda wannan shine abin da yawancin malikiya suka faɗa. Amma dai gaskiya abin da malamai suka ce wannan aya ana nufin aula muslimin nisa shine kun kusanci mata. Na tara, lalle haƙiƙa neman ruwa ga matafiyi sharadi ne a wajen ingantuwar taimama a wajen Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad, cewa wai matafiyi ba zai zo yayi taimama kawai na tafiya sai ya nemi ruwan ya rasa, ba wai kawai haka da ya zo ya soka a wani ya ga alamar babu ruwa ba, sai yayi attempting ya je ya nemi ruwan. Wannan shine abin da wayannan a'immatus salasa suka fara. Amma Imam Abu Hanifa ya ce haba, Abu Hanifa ya ce haba sharadi bane, kawai in yayi tafiya da ya ga babu ruwa kusa kawai kada ya nema ya je alwalarsa, duk wanda ka dauka yayi. Wanda wannan shine abin da wayannan malamai suka faɗa dangane da haka. Sannan Allah madaukakin sarki na goma da yace fata yammamu ku yi taimama, wannan yana nuna shara'ancin yin taimama, wanda taimama ta daga cikin kususiyar al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ce fuddilna 'ala an-nasi bi salati, mu an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku. Yace ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan, an sanya mana ƙasa duk inda take za mu yi sallah a wurin. Wa ju'ilat turbatuha lana tuhuran, kuma turbayarta an sanya mana ta zama tsarki a gare mu. Idza lam najidul ma, in ba mu samu ruwa ba. Kaga kususiya ce ta wannan al'umma. Wannan an ce taimaman nan a sharance meye taimama ne, ba fa wani bata lokaci, kawai masahul wajhi walidaini biturabi, shine kawai ka shafi fuskarka da hannayenka da turbaya, kawai da kayi haka. Hadisi ya nuna mana ka hura ka yaka ka in akwai wani abu da ya makare, kawai da ka shafa fuskarka kawai haka kayi haka hannayenka, shikenan ka gama taimama. Duk ba wani dogon turanci a wajen, ko da dai mun ji malamai wasu akwai da suka ce sai kayi iya nan gaba ɗaya nan, amma dai iya nan kamar da malikiya suka faɗa da wasu malamai shine abin da yafi. Saboda Allah ya ce fata yamma musa idan ɗayiban, ai kunifi yin taimama da wuri wanda yake mai tsarki ne, kuma taimama tana lazumtar dukkan mukallafi balagagge wanda ya rasa ruwa kuma lokacin sallar ya shiga. Imam Abu Hanifa da sahabbansa al-Imam al-Muzani da abokansa guda biyu, Abu Yusuf kenan da Najid da Muhammad, sai Muzani kuma shi kuma sahabin Imam Shafi'i, suka ce ya halatta mutum ya yi taimama a wurin, ba lalle ne sai mutum ya nemi ruwa ba, ya halatta, domin shi neman wannan ruwan ba sharadi ne a wurinsu ba. Don haka suna ganin cewa ko da sallar nafila ne za ka iya yin taimama. Tunda falamma jaza tayammamu linnafilati duna dalalul ma, tunda ya halatta za ka iya yin taimama ga nafila ba tare da neman ruwa ba, jaza aidan lil faridati, shi ma ya halatta ga farilla ma ba sai ka nemi ruwa ba. Kawai in ya kama ka gana ganin lokacin sallah zai kure ma a wurinsu, suna ganin cewa za ka iya yin taimama. A wannan ra'ayi nasu suka gaba hujja da faɗin manzala sallallahu alaihi wasallama da ya gaya wa Abu Zar al-Ghifari, hadisin Abu Dawud da Imam an-Nasa'i da Tirmidhi, yace as-sa'idu at-tayyibu wudu'ul muslim, bigire mai tsarki shine alwalan musulmi, wurin alwalan musulmi. Walau lam yajid al-ma'a ashara hijajin, ko da bai samu ruwa ba tsawon shekara goma zai tayi ne kawai, in yayi shikenan, in dai bai samu ruwan ba ko da zai shekara goma akan haka. Don haka wannan shine shi yasa wannan abu da malamai suka yi sun yi ijma'i akan cewa taimama ba ta ɗauke janaba. In kai taimama wai janaba ka bata tafi ba, za dai ka iya zuwa ka yi sallah, amma yin taimama baya ɗauke janaba. Sannan yin taimama baya ɗauke hadasi. Don haka idan mai taimama wanda ya taimama saboda janaba sai ya je taimama ya sallah, to idan ya samu ruwa shikenan sai ya wankansa na janaba. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abu Dhar al-Ghifari, idza wajadta al-ma'a fa amshu jildaka, in ka samu ruwa to sai ka shafa fata karshe ma'ana kai wanka. Don haka lallai sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya taimama, sannan malaman nan sun yi ijma'i wanda ya taimama sai kuma daga baya ya samu ruwa kafin shigar lokacin sallah, sai lokacin sallah bai ba sai ya taimama sai kuma ya zo ruwa, to taimama sa ta lalace, da haka sai amfani da ruwa in dai lokacin sallah bai ba. Kuma jamhurin malamai sun ce duk wanda ya taimama yi sallah ya gama sallarsa, wanda ya yi kokari wajen neman ruwa bai samu ba, a tafiyarsa bai samu ba, to lalle sallarsa cikakkiya ce domin ya yi abin da Allah ya ce masa. Don haka ko da ya ga ruwa daga baya to ba zai canja sallah ba, sallarsa tana nan. Yawwa, wanda wannan shine abin da yawancin malamai suka faɗa. An samu wani hadisi da Abu Dawud da Abu Sa'id al-Khudri suka fitar cewa wasu mutum biyu sun fita tafiya sai lokacin sallah yi kuma babu ruwa tare da su, sai suka yi taimama a wuri mai tsarki suka yi sallah, sai kuma suka samu ruwan a daidai wannan lokacin bayan sun yi sallah, sai ɗayan sai ya maida sallarsa ya sake alwala ya sake sallah, ɗayan kuma bai mayar ba. Sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana masa haka, sai manzo Allah ya ce ga wanda bai maida sallarsa ba, asabta sunna wa ajza'ata salata, kai ce kai daidai da sunna, abinda kai shine sunna kuma sallarka ta isan maka. Sannan ya ce ga wanda ya yi alwalai ya maida shi kuma ya ce masa lakal ajru marratayn, ya ce kana da lada karo biyu, ladan da kai sallar da taimama da ladan da kuma kai sallar da alwala. Kaga duk wanda mutum ya yi daidai ne kenan, an gane. Da aka yi malamai sun samu saɓani, idan mutum ya samu ruwa bayan shigar lokacin sallah sai imamu Malik da imamu Shafi suka ce ba zai yanke sallar ba, zai amfani da ruwa, ba zai yanke sallar ba, ya ce zai amfani da ruwa ya ci gaba da sallarsa, ma'ana ko ruwa ne babu sai sha sai ruwan sama sai ya sauka, ko wani ruwa ya zo ko bayan ya tara sallah sai ruwan ya samu alhalin yana sallah. Imamu Malik da imamu Shafi suka ce ba zai yanke sallar ba, zai ci gaba da sallarsa ne. Sannan waliyata wadda alima ya taqbala, sai sallah da kuma abin da zai zo masa nan gaba, amma ba wannan sallah ba. Saboda Allah ya ce wala tubdilu a amalakum, kada ku lalata ayyukanku. Kuma malamai gaba ɗayansu sun yi ijma'i akan cewa ya halatta idan lokacin sallah ya shiga a yi taimama in aka rasa ruwa, wanda wannan kenan abinda malamai suka faɗa. Wanda akwai ra'ayoyi daban-daban na malamai, in kana son buɗe bayani akan babun taimama sai ka koma littafin fiqh. Na kawo dai muhimman abubuwan da ya kamata. Sannan na 11, in an ce as-sa'idu tayyiba, ba fa ko ina ake yin taimama da shi ba, shine wajhul ardi, doran ƙasa wanda akwai turbaya a wurin, ko kuma ma babu turbaya, in dai tsandaurin ƙasa ne, dutse ne, ƙasa ne. Wadda yi bu kuma shine al-dahir, as-sa'idu shine doran ƙasa, at-tayyibu kuma wanda yake mai tsarki, ba fa inda ake fitsari ko inda yake da najasa ba. Wasu kuma suka ce a wurin da yake al-halal na halak, ba wurin da aka yi kwatansa ba ko aka yi fashinsa. Shi yasa Imamu Malik da Imamu Abu Hanifa suka ce yatayammamu bi wajhil ardi kullahu, zai yi taimama a dukkanin ƙasa, kowane iri ne, dutse ne, kanwa ne, turbaya ce, yashi ne, duwar watsi ne, ma'adani ne, gishiri ne, kanwa ce a wurin, dukkan in an ce annatural abu na ƙasa za a yi taimama a kan wannan. Shi kuma Imamu Shafi'i da Abu Yusuf suka ce as-sa'id shi ne at-turabul munbit, turbaya da take tsurowa. Su a wajen shi wahu shi ne ɗayyib, tunda Allah ce wal baladu ɗayyibu yakhruju nabatuhu bi idin rabbihi, da haka a wurinsu in ba irin nan ba a yin taimama. Shi yasa dai malamai sun yi ittifaki akan cewa inda ake taimama shine natural, ba a yi da artificial. Kamar teburin nan ba zan yi taimama na jikin teburin nan ba, domin ba asalin ainihin turbaya bane, ba sa'idan dayyaban bane. Ba zan je da jaki ainihin suminti ko in daki wannan tile din in ce zan yi abin nan ba. Da yawa malamai suka ce baya ɗaya daga cikin inda aka ce a yi taimama, domin Allah ya ce me sa'idan, ya ce bigire yanda yake ainihin ƙasa ko bulan suminti. Amma ƙasa kamar an nuna manzala ya yi ya daki katanga ta ƙasa ce, in ginin da aka yi na bulan ƙasa ne, kaga turof ce, natural ce. In ka yi taimama da wannan, ya yiwu abu sa ra'ayin da yawa daga cikin malamai wanda wannan shi ne. Sannan malamai suka ce idan mutum zai taimama ya yi wurin halak, ba wurin da yake an yi kwacensa ba, kada ya je mutum ya ce zai yi inda wajen kwacensa aka yi. Sannan ya halatta a wajen Imamu Malik mutum ya taimama akan alhashish, shi ne ciyawa. Idza kana duna al-ardh, in ya rasa wurin babu ƙasa sai ga ciyawa ta fito, to zai iya dukan ciyawa ya taimama. Wanda ya zo a cikin mudawana, babban littafi na malikiya da al-mabsut, halattin yin taimama akan kankara ma, in wurin suno ne kankara ce, to za a yi taimama da kankara ko wasunsu. Amma wasu in ba waɗannan ba, kamar na tare da wasu abin kamar da na fara, an hana a wajen malikiya da yawa daga cikin malamai. Sannan malamai sun, jamhur malamai sun hana yin taimama a bisa itace, shi ne al'udu. Ka samu jikin bishiya ko wannan katakon da nuna ma ka ce za ka yi, malamai, jamhurin malamai sun hana. Kuma jamhurin malikiya sun ce ya halatta mutum zai taimama a bisa turbaya wacce aka ciro ta daga wani wuri, shi ne aka ɗebo ta daga wani wajen, shi ne kamar aka yi bulo da sauransu. Don haka akwai maganganu guda biyu a wajen Imamu Malik, shin za a iya taimama a tukunya? Kaga an gasa ta ai, an sarrafa ta kenan. Za a iya yin taimama da irin tukunya ko kuma katanga? To akwai kaulani wanda Imamu Al-Qurtubi yace wal jawazu alal jidari, ya halatta a yi taimama a bisa katanga, saboda wancan hadisin na Abu Juhaym da muka kawo, manzala sallallahu alaihi wasallam yayi wani ya masa sallama bai amsa ba, har sai da ya je ya sami katanga yi ainihin wannan. Yanda ake taimama a ina fara tun farko shi ne, Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, da me ake farawa? Allah da me fara? Da fuska. To in an zo taimama ba wai hannun ake fara shafa ba, fuska ake fara shafa, sannan sai a shafi ainihin hannu. Wurin taimama kawai fuska da hannu ake yi, ba wai jiki ba. Kamar yadda wani daga cikin sahabbai lokacin da Zainaba ta same shi, sai ya yi tunanin cewa wankan Zainaba da aka ce mutum in bai samu bai taimama, sai ya je ya burgima a cikin turbaya, kamar yadda jaki ko doki yake yin burgima. Ya ce fataman raktu kamar ta tabarraku daba, sai ne kamar yadda dabba take yin burgima. Ya gaya manzala sallallahu alaihi wasallam, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ai taimama zai bala wala zai ba. Don haka jamhurin malamai suka ce zai fara da fuska ne, sai hannaye guda biyu saboda fadin Allah. Amma Hanafiya da Shafi'iyya suka ce zai fara yin taimama ne da hannaye biyu. Kuma izuwa murfukai sun kiyasta a bisa alwala, saboda dalilin wata ruwaya da aka yi, manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi taimama izuwa murfukai ne, hadisin Jabir da Abdullahi bin Umar daga manzala sallallahu alaihi wasallam. Sannan Malikiya da Hanabila sun ce in mutum ya kuku kawai ya isa, saboda hadisin Ammar wanda ya nuna manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma iya kuku ne. Kaga an samu ruwayoyi guda biyu akan wannan, wanda Hanafiya da Shafi'iyya sun ce sai kai duka biyu, za ka yi duka na farko sai ka shafi fuskarka, duka na biyu kuma ka shafi hannayenka, saboda hadisin Abdullah bin Umar. Amma Malikiya da Hanabila abin da su ke kawo muku wannan, duk ka zama kai ilimi, kada ka ga wani yayi abin ka ce ba daidai ba, ka san wannan ilimin akwai dukkan wannan bangaren guda biyu. Ya ga ra'ayin Malikiya, su suna ganin cewa lalle shine farilla mutum ya yi dukan ƙasa na farko, in ya dake na farko din nan to shine farilla zai yi shafe fuskarsa da kuma hannunsa na biyu, wannan sunna ne. Wanda wannan a takaice su ne hukuncen da wannan aya mai girma take ciki, wanda alhamdulillah daga nan muka kawo karshenta insha Allah, gobe kuma sai mu dora a sababbin ayoyi. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, iyayen mu da malaman mu Allah ya saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfana da mu gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum amin.